This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu auren majalisar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Lalo ne tare da Sahabu Ali Imam muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. A shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta yi ƙarin haske game da wuraren da ta tono na kiyoyi a jihar Borno. To amma waɗanne irin matakai ake ɗauka domin kada a koma gidan ja?
Kwaya muna da matakai da dama, hanyoyin da duk muka gama sharewa aka tabbatar akan ɗauki matakan tsaro kuma akan shaida ma jama'a cewar hanyar yanzu ta yi lafiya.
To a duk faɗin duniya a yau aka share rana ta biyar a mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ci gaba da faɗakarwa kan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa.
Waɗanda ba sa shayar da jariransu a wata 3-6 na farko suna samun matsala a wajen girma, a wajen ingancin ƙwaƙwalwa.
Tare kan wannan batu na shayar da jarirai nonon uwa muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Lambar kuma da za a kira ita ce 2022-2655. Muna kuma tafi da labarin wasanni amma sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama yana kare yarjejeniyar da manyan kasashen duniya da Iran suka kulla kan shirin nukiliyar kasar Farisar. Yana mai cewa yarjejeniyar ta toshe duk wata kafar da Iran za ta bi domin kera makaman nukiliya. Yarjejeniyar tana da kyau sosai, inji Mr. Obama a jawabi da ya gabatar laraban nan a jami'ar AU da ke nan birnin Washington DC. Mr. Obama ya ci gaba da cewa idan har aka aiwatar da yarjejeniyar, hakan yana da alfanu ga Iran, haka ma yana da fa'ida ga Amurka, kazalika zai kasance alheri ga yankin da yake fuskantar tashi-tashin hankula masu yawan gaske, zai kuma kasance abu mai kyau ga duniya baki daya. Shugaban Amurka ya yi kira ga Amurkawa su kira wakilansu a majalisun dokokin Amurka waɗanda ba su yanke shawarar ko su goyi bayan yarjejeniyar ko a'a ba domin shawo kansu.
Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta ce dakarun Amurka a Turkiya sun kai farmaki na farko kan mayakan ISIS a Siriya. Jami'an sojin Amurka sun ce harin da suka kai tsallake daga Turkiya wani jirgi da ba shi da matuki ne aka yi amfani da shi a farmakin na yau Laraba, a ranar da kuma wasu jiragen yaƙi da ma waɗanda ba su da matuƙa suke isa wani sansani da ke Turkiya. Amurka da Turkiya suna shirin ɗaukar matakin soji na haɗin gwiwa domin kawar da mayakan ISIS daga wani yanki na ƙasar Siriya kusa da kan iyakarta da Turkiya. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu shine ya bada sanarwar kan matakin sojin. Yana cewa yana tsammanin za a gubza sosai da mayakan sa kan ISIS, wanda a cewarsa zai rage ko ya kawar da murazanar da mayakan suke yi yan tawayen Siriya masu saucin ra'ayi. Babban jakadan na Turkiya ya gana da takwaran aikinsa na Amurka John Kerry a gefen taron ƙolin, waɗanda ƙasashe da suke wani yankin Asiya ke yi a ganawar da suka yi laraban nan a Kuala Lumpur, inda suka wato su duka su biyun suka halarci wannan taron ƙoli.
Sojojin ruwa na Ireland da kuma ƙungiyoyin agaji suna ba da rahotannin cewa wani jirgin su ɗauke da ƴanci rani 600 ya nutse a tekun Mediterranean, kuma an ji saƙon gaggawa na neman agaji a wuri mai tazarar kilomita 24 arewa da ƙasar Libya. Sojojin ruwan Ireland ɗin suka ce ɗaruruwan mutane suna nan cikin ruwa kuma ana shirin aikin ceto nan da nan. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ambaci wani kaftin na mayakan ruwan Ireland ɗin Donald Garaga, yana cewa jirgin yaƙin da suke aiki a kai yana daga cikin jiragen ruwa masu yawa da suka amsa kira da neman ɗoki daga dogarawan kare ruwayen Italiya, waɗanda suka nemi agajin gaggawa zuwa inda jirgin ruwan ya yi haɗari. Zuwa daren yau dai ƙungiyoyin agaji sun ce an ceto kimanin ƴanci rani 400, an kuma gano gawarwakin wasu mutane 25.
To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce Sin ta tsaida aikace-aikacen da take yi a tekun da ake kira South China Sea da Turanci, matakin da ya janyo cece-kuce tsakaninta da ƙasashe makwabta. Yau Laraba ne ministan ya bayyana haka a taron ƙungiyar ƙasashe da suke kudu maso gabashin Asiya da ake yi a Malaysia, inda ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry. da yake magana da manema labarai kan aikin da ya janyo rigima tsakanin China da makwabtanta waɗanda su ma suke ikrarin suna da iko akan tekun. Ya cewa manema labaran suna iya shiga jirgi su je su gane ma kansu da kansu. Tunda farko a yau sakatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana damuwarsa ga Mr. Wang dangane da gagarumin aiki da suka hada da gine-gine da China ke yi a wasu tsibirai da ke tekun, waɗanda wasu ayyuka suna da wato waɗannan ayyuka suna da alamu aiki ne na muradin soja.
A Zimbabwe wata kotun ƙasar yau Laraba ta amince ta ɗage fara shari'ar wani maharbi wanda ya taimaka wani ba Amurka ya kashe wani sanannen zaki da ake kira Cecil cikin watan jiya. A yau Laraba aka shirya za a fara shari'ar amma lauyan Theo Bronkhorst ya nemi kotu ta bashi ƙarin lokaci domin ya shirya, daga nan kotun ta ɗage fara jin ƙarar zuwa 28 ga watan gobe. Maharbi Bronkhorst shine jagoran Walter Palmer, likitan haƙori ɗan Amurka daga jihar Minnesota wadda ya harbe ya kashe zakin da ake kira Cecil, al'amari da mahukuntar ƙasar suka kira da cewa ya saba doka. An kashe zakin ne a wajen gandun dajin ƙasar da ake kira Hwange. Duk mutanen biyu sun musanta aikata wani laifi.
To labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Najeriya ta yi ƙarin haske game da wuraren da ta tono nakiyoyi a jihar Borno, yayin da mutane ke ci gaba da nuna fargaba kan wannan lamari. Kanar Usman Kuka Sheka shine daraktan yaɗa labarai na rundunar sojin Najeriya ta ƙasa ga ƙarin bayanin da ya mun a wannan hirar da muka yi da shi.
Wannan ita ce hanya ta uku tsakanin ya take zuwa Goza, inda mutanenmu suke aiki har suka gano wato goma ba mai daidai har guda biyar da 'yan ta'adda na Boko Haram suka dafa suna niyyar su hallaka jama'a ko kuma su yi masu rauni.
Ya zuwa yanzu kun kammala wannan aikin tono waɗannan nakiyoyi da aka dasa ne koko dai kuna kan yi?
A har yanzu muna kan yi, wato kai ka sani da 'yan ta'adda na Boko Haram sun kama garuruwa da dama. Masumbi sun killace ko sun gishe su da wasu bama-bamai ko kuma eto za a ce bama-bamai hakan nan suka daddasa a ƙarƙashin ƙasa, wanda a bisa ƙa'ida ma a dokar ƙasa da ƙasa in ana yaƙi misali da abokan gaba ko ƙasa da ƙasa, idan har ka kai ga irin rufe waɗannan bama-bamai ko kuma landmines, saboda hukumar Majalisar Dinkin Duniya ma ta hana amfani da su, dole ne ka shaida ma abokan gabanka cewa gari kaza, duk da dai ba za ka nuna musu cewa wuri kaza ba, amma za ka ce gari kaza ka dafa irin waɗannan landmines. To amma su 'yan ta'adda na Boko Haram sun bi hanyoyi sun daddasa su, wani aiki ne da ake bi a hankali ba gama an share sai an tabbatar da cewar kuma hanyar nan an tashi an ɗauki matakan tsaro.
Kamar waɗanda matakai kuke ɗauka na ganin cewa ba a koma gidan jiya ba, wato bayan kun tono waɗannan nakiyoyi sai a kuma dawo a sake dasa su a waɗannan hanyoyi?
Kwarai muna da matakai da dama. Hanyoyin da duk muka gama sharewa aka tabbatar akan ɗauki matakan tsaro, kuma akan shaida ma jama'a cewar hanyar yanzu ta yi lafiya a riƙa bi. Amma kamar wannan har yanzu muna kan aiki, saboda mun sha alwashin duk abin da muke ciki za mu riƙa faɗi ma jama'a, kuma duniya ta sani abin da muke ciki, saboda ka san idan har jama'a suka san abin da ake ciki yanayin tsaro yakan zo da sauƙi, kuma za su fahimta su baka goyon baya kuma za su ci gaba muku da addu'a. To don haka ne duk abin da muke ciki kan wannan yaƙi da ta'addanci muke shaida ma jama'a. In dai hanyar ta yi kyau kamar yadda sauran misali tsakanin hanyar biyu da ta tashi har zuwa abinga Buniyadi har ta kai ga abinga ta kai Buniyadi zuwa Damaturu, to kaga wannan hanya yanzu ta yi kyau an buɗe ta. Haka kuma wannan hanya ta tashi daga Dambuwa ta tafi Sabon Gari har zuwa biyu ita ma an buɗe ta, saboda haka waɗannan mun shaida ma jama'a. Amma wannan tayin take zuwa Goza har yanzu ana aiki, kuma zan dai matakan tsaro suka gangama za mu shaida ma jama'a.
Kanar Usman Kuka Sheka, daraktan yaɗa labarai na rundunar sojin Najeriya ta ƙasa kenan. To yau aka share rana ta biyar a mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ci gaba da faɗakarwa kan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa. dangane da haka na nemi jin ta bakin Dr. Bukar Grema na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano dake Najeriya wanda ya mun karin bayani kamar haka.
Mahimmancin ware mako godan nan saboda a samu mutane a tsayantar da su a san mahimmancin shayar da jariri da aka haifa nonon uwa. Akan bisa ga cewa babu wani abinci wanda yake da sinadari digar da aka haɗa shi da zai kai wannan nonon uwa da zai sha amfani, kuma babu abin da za a ba shi yayi kariya ya kare shi da cututtuka da zai kai wannan nonon shan uwa ɗin. Kisa an yi bincike da yawa an gano meye yake sa cututtuka da abubuwan da yake shafan yara da ake haifa, aka gane cewa waɗanda ba sa shayar da jariransu a wata 4 zuwa 6 na farko to suna samun matsala a wajen girma, a wajen ingancin ƙwaƙwalwa da kuma ilmantar da ilimin da yaro zai gaba zai zo yi. To za ka waye har sati guda 6 kwana ɗaya ba ne ma a ta yaɗawa a ta maganganu a kan don a wayarwa da mutane kai da mata masu haihuwa mai muhimmancin shayar da jariri nonon uwa.
To, Dakta, duk da cewa ana wannan faɗakarwa a kusan kowace shekara za a kwashe har mako guda ana wannan shiri, har yanzu ƙididdiga ta nuna cewa kashi 38 ne kaɗai a cikin mata iyaye suke shayar da jarirai wato nonansu. Me yasa abin ya tsaya a haka?
Abin da yasa ya tsaya a haka mu ne laifin kashi biyu ne. Su gwamnatoci ba sa ba da muhimmanci. Ya kamata a ce in sati ɗaya nan ya wuce bai kamata a ce an tsaya haka ba. Su hukumomi da mu kuma dukkan matakai na kiwon lafiya da duk lokacin da ka haɗu da mata mai haihuwa ya kamata mu ci gaba da faɗakar da su. To gaskiya muna samun gazawa a wannan faɗakarwan, mu ce musu ga abin da ya kamata ga abin da ya ce ba ce lalle ya tsaya a wannan sati ɗayan kawai ba. Za a tashi a sani a satin a shiga ƙauyuka a yi, amma sakai ya wuce. To kaga waɗansu kuma za su ɗauka, waɗansu kuma ba za su ɗauka ba. Kuma akwai al'adunmu da yawa da yake kawo cikas. A ga kamar ta aiki za ta karki ba da nono, wannan ciwon ya wannan nono ya fara ciwo karki ba da nono ko kuma in da kike da akwai mata da zazzabin aihu ba ruwa ta biyu ku ba sun samu ciki cire shi da nono a kawai al'adu da yawa da yake kawo cikas a ciki.
To gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ƴan yara ku bi ma iyaye.
Dr. Bukar Grema kenan kuka saurara daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano dake Najeriya. To kan wannan batu na shayar da jariri nonon uwa muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Labar kuma da za a kira ita ce 2022055555 wato sai mun ji daga gare ku.
Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta. To irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau. Kun girma idan kun yarda ɗan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ɗan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kuma da lakiran mu na farko ya zo ne daga garin Ilori dake jihar Kwara. Wane ne akan layi?
Sai kuna magana da Dalla Garba ina mai Bello kala kala na sifa Kwara daga babban birnin tare babban birnin jihar Kwara.
To Malam Bello muna jinka.
Nono uwa yana da babban muhimmanci. Da haka ya kamata a ce su kansu uwaye masu musamman masu juna biyu to ya kamata a ce suna samun kyakkyawar kula ga mazansu. Ya kamata kuma su gaba da zuwa awo da kuma kula da su. Sai idan muka duba babu abin da daidai a ba yaro.
To Malam Bello mun gode, ga wani kira kuma daga Taraba. Wane ne a jihar Taraba? Hello na Taraba, kana jin mu? To ina ga kamar mun rasa wanda kira daga jihar ta Taraba da fatan zai sake gudawa muna nan muna jiran kiranka. To yau ne dai aka shiga wato kwana na biyar da ake fadakarwa kan batun shaida nonon uwa ga jarire. Ga wani kira daga Nasarawa. Wani ne aka lai? To ina fata yau dai layin ba zai mana tutsu ba dan shi ma na jihar Nasarawa mun rasa shi kamar da nake bayani. Rana ce ta biyar yau da aka kwashe wato aka ware mako guda domin nuna mai muhimmancin yin amfani wato shaida jarirai nonon uwa ga kira da Kaduna. Wane ne akan layi?
Karin Abdurrahman
Usman. Mal Abdurrahman muna jinka. Mal Abdurrahman ko za ka dan daga murya dan da kyar nake jin kamar ni.
Ina tsaye kawo da muke a karkara. Mudama ai zarwa iya cikin ta da yasa dama a kallon mutu a kamar su.
Tuma da lamun gode Malam Abdurrahman bari mu je jihar Naija. Wani ne a kan layi? Na jihar Naija kana jin mu? To shi ma kaman layin ya tsinke. To kan muka sami kira ga ra'ayin da wasu kan aiko mana ta hanyar wato Facebook. Haruna Sha'ibu dan zo mai ce to a gaskiya zan iya cewa dama a birane ne aka samu wani abu mai suna wayewa sai uwa ta ki shayar da danta saboda wata bukata ta daban, amma mu a karkara dama har yanzu ana shayar da yaro nonon uwa da fatan masu wannan al'ada za su kaurace mata. Ga kira daga Kebbi, wani ne a kan layi? To shi ma ina ga dai ya tsinke da fatan za a mana afuwa masu saurare ina ga kaman muna fuskantar tangarda, amma ga kira daga Taraba, wani ne a kan layi?
Sunana Solomon Salale.
Wani?
Solomon Salale daga Bayelsa.
Malam Solomon muna jinka.
Gaskiya nonon uwa yana da kyau. Domin nonon uwa gaskiya in ka tashi kam yara su girma sa daga karfi.
Malam Solomon kana ga wannan matsala abu ne da ya shafi karkara wato ƙauyuka ko ku dai habura ne, wanne ne kake ganin yafi?
Ya fi tafi a birni ne.
To madalla. To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Solomon da fatan zaka sake kiran mu a wani lokaci idan muna shirye-shirye bo. Yanzu ga wani ra'ayi ma da Malam Boye Saudiya ya bayar a shafin Facebook wanda ya ce shayar da jariri nonon uwa yana da matukar muhimmanci ga lafiyar yaro. Ga kira daga Niger. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Umma Mala Alina daga Dogon cikin jamhuriyar Niger.
To muna jin ka, amma kuma amma za ka dan mana hakuri sai ka rage.
Akwai kungiya mai waye mata kai sabili da ayan mace ta an.
To ga wani kira daga ina ne, waye mai kira? To ga kira daga Bauchi, wane ne a kan layi?
Nura Sani ne daga Minji.
Malam Nura muna jinka.
Wato ina jin kuna magana kan muhimmancin shayarwa na nonon uwa ba.
Haka ne.
Gaskiya yana da muhimmanci sosai saboda akwai sinadarai da suke kara ma yaro kaifin basira da kuma ainihin kokari da dai kyawun ya kasance dai abun nan lafiya na haka.
To Malam Nura mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira daga Sokoto, wane ne a kan layi?
Rashid Tena ne daga
Malam Rashid Inaji, sunan naka daidai kaman layin kai da dan katsewa. Ina ganin kaman akwai matsalan wannan kenan a layi sadarwa. To ina ga ma duka yau ai kana jin mu Malam Rashid? Ina ga kaman layin yana da matsala sai ka saki kira wani lokaci. Ina ga ma duka masu sauraron mu za a mana afuwa saboda tangarda da muka fuskanta da layin sadarwar namu, da fatan za a tuntube mu gobe domin jin wani maudu'in da za a tattauna akai. Yanzu sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Premier
Premier League din Ghana na ci gaba da yin zafi a yayin da yake zuwa ƙarshe. Tsohuwar kungiyar ƙwallon kafa a Ghana, Accra Hearts of Oak, da take ta 15 cikin jerin kungiya 16, kuma take kokarin kaucewa fita Premier League din Ghana. Ta yi wa Liberty Professional ci daya mai ban haushi a yau Laraba a wasan mako na 26. Accra Hearts of Oak ne ta dauki kofin Premier League din Ghana su 20. Har yau da tana kan kasadar faduwa Warwas, duk da nasara da ta yi, inda ta samu maki 3 wanda ya kai makin ta 32, amma har yau dai tana wannan matsayi na 15 a cikin jerin kungiyoyi 16. Babban kishiyar Accra Hearts of Oak kuma su asanti kotoko, ita ma da ta shafa ma a baya, ta yi wata gagarumar nasara a yau Laraba, inda ta yi wa All Stars ci 3-1 wanda ya kai kotoko a matsayi na 5 a jerin kungiyoyin Premier League din Ghana. Sauran wasanni 4 a kawo ƙarshen Premier League din na wannan kakar wasa, amma kuwa har yau Ashgol ita ce ke kan gaba da maki 45, a yayin da Adriana Stars take bi mata ta 2 da maki 44, inda Alas ita ce ta 3 da maki 41. Sabon coach din Super Eagles Sandy Olise da a hali yanzu yake kasar Birtaniya tare da mataimakinsa Jean Francois Losquito ya tabbatar da cewa yana nan yana aiki gadangadan don shirya tawagan ƴan wasa mai ƙarfin gaske da za su fafata da ƙasar Tanzania, inda yake cewa wannan wasa ya zama wa Super Eagles Steelers ta yi nasara. Tsohon captain Super Eagles Sandy Olise ya samu tattaunawa da wasu manyan ƴan wasan Najeriya da dama da ke wasannin su a ƙasashen waje, kuma ana hasashen ƴan wasan za su dawo gida Najeriya a sabon mako don ƙarasa shirin yin wasa shiga gasashen kofin nahiyar Afirka da ƙasar Tanzania a birnin Dar es Salaam. A wata sabuwa kuma, hukumar NFF ta ce shugabanta Amaju Pinnick da coach din Super Eagles Sandy Olise za su samu ganawa da kamfanoni masu sha'awar harkokin ƙwallon kafa a Najeriya don su tallafa wa Super Eagles. Hukumar ta ce wannan za ta bata damar faɗaɗa gayyatarta ga duk wani mashuhurin ɗan wasa na Najeriya da zai taimaka wa Super Eagles ta yi fice. Babban aiki da ke gaban Najeriya ita ce fafatawa da za ta yi da ƙasar Tanzania a birnin Dar es Salaam a ranar 5 ga watan Satumba mai zuwa, kafin bayyana ko yalla akwai wani wasan zumunci da Super Eagles za ta yi nan gaba. Sunday Olise ya ce sai sun gama wannan babban aiki ne sa'annan su yi tunanin wasan shiga gasashen kofin zakarun nahiyar Afirka da suke wasan su a cikin nahiyar ta Chan, wacce Najeriya za ta yi da ƙasar Burkina Faso a cikin watan Oktoba. Angel Di Maria ya ce yana farin ciki da zai koma da wasansa a Paris Saint-Germain daga Manchester United bayan shekara ɗaya da ya yi a Old Trafford. A bare ne, Manchester United ta siyo Di Maria daga Real Madrid a matsayin ɗan wasa da aka siyo mafi tsada a Premier kan kuɗi £59,700. A ranar Talata, likitocin PSG suka duba lafiyar ɗan wasan a shirin da yake yi na komawa taka leda a Faransa kan kuɗi £44,300. Di Maria ya shaidawa ƴan jarida cewa ina murna zan koma Paris Saint-Germain saboda club ne mai muhimmanci. Baba ya koma kiri sashen Hausa na muryar America a Accra, Ghana.
Yanzu kuma sashen muryar America da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin America. An samu ci gaba da yunkurin yaki da safaran mutane a fadin duniya cikin shekaru 15 da suka gabata. Wani rahoto wanda ake kira rahoton Traffic in Persons ko TIP a takaice, wanda ke magana akan safarar bil'adama da Amurka ta fitar, ya nuna cewa ana yaki da safarar mutane tun shekarar 2000. Rahoton shekarar 2015 ya kimanta kokarin kasashe da yankuna 188 waɗanda suka hada da ƙasar Amurka domin yaki da bautar da mutane a wannan zamani. Gwamnatocin kasashe da dama sun bincika tare da yanke hukuncin akan safarar mutanen da dama da bada kariya ga waɗanda abin ya shafa, da nemo sababbin hanyoyin kare afkuwar aikata wannan laifi. Sannu a hankali da aiki tukuru, aiki tare a iyakokin ƙasashe da nahiyoyi, al'ummar duniya na ci gaba da samun nasarar kawar da laifukan bautar da mutane a zamanance. Amma duk da haka, miliyoyin mutane na ci gaba da shan wahala wajen tilasta musu yin ayyukan tilas domin jin daɗin wasu a kusan dukkan ƙasashe a faɗin duniya. A cewar kungiyar kwadago ta duniya, jama'ar da aka yi safarar su domin kwadago da kuma amfani da su wajen karuwanci na samar ma masu safarar su gagarumin riba da za ta kai $150,000,000 a kowace shekara. Kuma shekarar 2012, kungiyar kwadagon ta kiyasta cewar akwai yawan mutane $14,200,000 da aka tilastawa aikin ala tilas, musamman ayyukan noma da gine-gine da hidimomin cikin gida da masana'antu da haƙan ma'adanai. Yawancin lokuta, kayayyakin da ake sarrafawa ta hanyar tilastawa jama'a ko bautar da su yin ayyukan, ana safarar su ne ta hanya mai sarƙaƙiya domin shigar da su kasuwannin ƙetaren iyakoki. Manyan kamfanoni na iya dogaro ga masu neman kwangila waɗanda ke amfani da mutanen da ake tilasta musu yin aiki ko bautar da su, kuma da shike ba a iya dubawa da kyau. Yana da wuya a gane cewar ko waɗanda ake bautarwa ne suka yi aikin samar da kayayyakin. Wannan na nufin cewar watakila kayayyakin da aka yi amfani da su wajen ƙera wayar hannunka ma waɗanda aka bautar ne suka haƙo ma'adan da aka haɗa ka ƙira ta. Yana iya kasancewa an yi amfani da waɗanda aka bautar wajen ƙera wasu ɓangarori na kwamfutar da kake amfani da ita a ofishinka, ko kuma watakila mutanen da suka kama suka wanke da kuma ƙumshe kifin da ya sa abincinka ya daɗi ba a biya su haƙƙin aikin da suka yi ba. Kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a da mutane da ke amfani da kayan na iya taimakawa wajen kawo ƙarshen bautar da mutane domin samar da kayayyaki a duniya. Shugabannin kasuwanci za su yi ƙirƙirowa da aiwatar da manufofin da za su hana safarar mutane domin magance hatsarin safarar mutane a ayyukansu. Gwamnatoci za su iya ƙarfafawa da tilasta bin doka da oda da kula da yadda ake samun kayayyakinsu da kuma tsara manufofin da za su girmama ma'aikata da sauran jama'a da suka haɗa da kowane ɗan ƙasa sayan kayan da ake da tabbacin samun su ta sananniyar hanya. Kuma dukkan al'ummar duniya ciki har da 'yan ƙasa suna iya taimakawa wajen canja alƙiblar irin waɗannan ma'aikatan da ayyukansu ta hanyar tabbatar da cewa jama'a sun yi hulɗa ta ciniki ne kawai da kamfanonin da aka tabbatar da cewa suna bin hanya mai tsarki wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Ayyukan bauta na wannan zamani ba ayyuka ne da ya kamata a sarrafa su ba, kamata ya yi a ja musu burki a daina yin su kwata-kwata. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wannan haka yake, yanzu ga Sahabu ya dawo da takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama yana kare yarjejeniyar da manyan kasashen duniya da Iran suka kulla kan shirin nuclear Farisar. Yana mai cewa yarjejeniyar ta toshe duk wata kafar da Iran za ta bi domin ƙera makaman nuclear. Yarjejeniyar tana da kyau sosai, inji Mr. Obama a jawabi da ya gabatar laraban nan a jami'ar AU da ke nan Washington DC. Mr. Obama ya ci gaba da cewa idan har aka aiwatar da yarjejeniyar, hakan yana da alfanu ga Iran, haka ma yana da fa'ida ga Amurka, kazalika zai kasance alheri ga yankin da yake fuskantar tashe-tashen hankula masu yawan gaske, zai kuma kasance abu mai kyau ga duniya. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta ce dakarun Amurka a Turkiya sun kai farmaki na farko kan mayakan ISIS a ƙasar Siriya. Jami'an sojin Amurkan sun ce harin da suka kai tsallake daga Turkiya wani jirgi da ba shi da matuƙi ne ya kai amfani da shi a farmakin na yau Laraba, a ranar da kuma wasu jiragen yaƙi da ma waɗanda ba su da matuƙan suka isa wani sansani da ke Turkiya. Amurka da Turkiya suna shirin ɗaukar matakin soji na haɗin gwiwa domin kawar da mayakan ISIS daga wani yanki na ƙasar Siriya kusa da kan iyakarta da Turkiya. Sojin ruwa na ƙasar Ireland da kuma ƙungiyoyin agaji suna ba da rahotannin cewa wani jirgin su ɗauke da 'yan cirani 600 ya nutse a tekun Mediterranean, kuma an ji saƙon gaggawa na neman ceto a wuri mai tazara kilomita 24 arewa da ƙasar Libya. Sojojin ruwan Ireland ɗin suka ce ɗaruruwan mutane suna cikin ruwa kuma ana shirin aikin ceto nan da nan.
Kamar Allah a gaida Sahabo, yanzu masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu, sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga Nasiru Musa da ke unguwar Duwala a Jos jihar Plateau bisa rasuwar ɗansa Nasim, da fatan Allah ya ji ƙansa. Yanzu a madadin Sahabo da Julie Leathers Gresham, Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.